الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine hada mu wannan rana ta litinin wanda ya 18 ga watan ramadan hijran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1441 wanda kuma shine ya dace da 11 ga watan 5 miladiya 2020 wannan zama namu shine zama na 18 a cikin wannan littafi mai tarin albarka majalisu shahri ramadan na al-alim al-allama ibn usaymin rahimahullahu ta'ala wanda in ba manta ba je mun soma majalisi na 11 wanda yake bayani akan ladubba na mai azumi na mustahabbi bayan mun yi bayanin ladubba na wajibi a majalisi na 10 to mun yi kusan rabin wannan majalisi lokaci mana halin nasa ajiya yau insha Allah ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya kafin dorawa akwai wasu tambayoyi da ya kamata mu amsa mai tambaya ta farko yake cewa menene matsayin wanda yake yi wa kafiri mummunar addu'a akan kada Allah ya bashi damar musulunta saboda wani abu da ya hada su to wannan ba daidai bane ba ba a yi wa kafiri addu'a a ce kada Allah ya bashi damar musulunta sai da wani dalili wanda za a dogara gare shi misali annabawa su suke da wannan cancantar su kansu annabawa akwai lokacin da za su fusata su yi bakar addu'a ga wani amma kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya nuna musu ba haka ya kamata yi ba akwai lokacin da Allah zai iya nuna wa annabi cewa wane ko suwa ne ba za su musulunta ba ko ba za su yi da'a ba to anan annabi zai iya bakar addu'a misali annabi Nuhu alaihi salatu wassalam Allah ya faɗi cewa ya tabbatar masa cewa babu wanda za su yi imani daga cikin mutanensu sai wanda suka riga suka yi imani to shi ya sanya tunda Allah ya tabbatar masa wannan sai yake cewa rabbi la tazar al-ardi min al-kafirin dayyara ya Allah kada ka bar koda mazaunin gida a ban kasa duk ka share su kuma ya kawo dalilin da ya sa yi wannan yace innaka in tazarhum saboda ya Allah idan ka bar su yudillu ibadaka za su batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara ba za su haifi wani ba sai wanda yake mai yawan fajirci mai yawan kafirci kuma tunda ya gwada su shekara 50,000 yana wa'azi amma Allah ya ce ba wanda suka yi imani da shi sai mutane yan karam to haka annabi Nuhu Allah ya riga ya sanar da shi cewa ba wanda za su yi imani sai wanda dama suka riga suka yi to haka dan yayi bakar addu'a akan su cewa Allah ya kashe su akan halin da suke ma'ana na kafirci ba za a ga cewa yayi azarbabi ba sannan annabi Musa alaihi salam yayi bakar addu'a ga fir'auna yake cewa rabbana innaka atayta fir'auna rabbana innaka atayta fir'auna zinatan wa amwalan ya Allah kai ne ka bai wa fir'auna kaya na kawa abubuwa na gwangwajewa da ainihin wato dukiyoyi a rayuwar duniya innaka atayta fir'auna zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyadhillu aw taqra'a qul yudhillu in mun dauki qira'a farko rabbana liyadhillu an sabilik ya Allah kayi masa wannan ne domin shi da mutane sai zama sun bata ma'ana ya zama la musayrura Allah ka san karshen lamarin su shine su bata ba za su dawo akan layi ba in mun dauki qira'an liyudillu kiran liyudillu gairahum domin su batar da wasun su ma'ana an san cewa za su batar sai ce rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaru al'azab al'alim ya Allah ka shafe zukatan su Allah ka shafe wato dukiyoyin su duk wata dukiya da suke gadara da ita Allah ka halakar da ita sannan ka daure zukatan su kada su yi imani sai sun ga azaba mai radadi nan take Allah ya ce kada ujibar da'watu kuma fastaqima an karba addu'ar ku wannan abin da ka roka kai da dan uwanka to Allah ya riga ya karba shi saboda ka kawai ku je ku natsu kawai ku je ku zauna ku ji lahu ga abin da Allah zai yi Allah kuma ya musu wannan din ya halakar da su hatta idza adraka al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin al-ana wa qad asayta qablu wa kunti min al-mufsidin sai da ya ga shi gashi nan ya lume shi da mutanen sa a cikin ruwa sai lokacin da yake so ya imani wanda bai masa amfani ba to kun ga anan annabi Musa alayhi salatu wassalam ko shakku babu yayi wannan ne da umarnin Allah tunda yana gama wa Allah shi an riga an karba manzo alayhi salatu wassalam akwai lokacin da wasu daga cikin wanda ba su musulunta ba suka ci gaba da cutar da shi suna cutar da musulmi suna cutar da musulunci manzo Allah ya musu bakar addu'a ya nasi akan sunayen su Allah ka la'anciwa ne Allah ka la'anciwa ne Allah ka la'anciwa ne manzo alayhi salam yi wannan addu'o'i Allah sai ya ce da shi laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun lamarin ba hannunka yake ba ya maikin Allah ko Allah ya ga dama ya garbi tubar su ko ya ga dama ya musu azaba su ne sun yi zalunci kusan wayannan mutane duka Allah sai da ya ba su iko suka musulunta suka rayu akan musulunci suka mutu akan musulunci to kaga wannan zai nuna maka cewa misali da zaka yin ba ba wai lalle bane ba Allah ya karba to annaba su Allah yake ba labari wani ba zai haulayi ba wannan ba zai saitu ba wannan ba zai daidai ba to shi sanya suka yi wannan yanzu gashi manzo alaihi salatu wassalam da ya ijtihadi ya bakar addu'ar Allah sai ya nuna masa ba haka ya kamata yi ba lamarin ba haka yake ba to saboda ka ba daidai bane kai ma wani kafiri bakar addu'a cewa kada Allah ya musulunta da shi kada Allah ya bashi damar musulunta saboda mu kullum mun fi so al'ummar manzo alaihi salatu wassalam ta yawaita ta burunkasa ya zama ainihin ta yi yawa kuma duk kafircin da kafiri zai yi duk iya ta kun da zai yi wani abu ne wanda kai ka gani amma baka san ya karshen sa zai kasance ba mu kalli irin abubuwa marasa kyau da wasu daga cikin wanda ba musulmi bane a wancan lokacin suka yi yanzu mu duba Khalid ibn Walid radiyallahu anhu lokacin da aka yi yakin Badar shine wanda afwan yakin Uhud shine wanda ya jagora commander ko kuma ya zama commander sojojin Quraishawa ko kuma kace kafiran Quraishawa aka zo aka yi wa musulmi kawanya lokacin da suka sauka daga inda manzo Allah ya ce su hau su zauna aka yi wa musulmi kisan kiyashi aka kashe wajen mutum 70 sannan kuma idan muka duba wasu daga cikin wanda ba su musulunta ba kaman washi washi shi ya kashe sayyidina Hamza wanda ba taba ga damuwa gun manzo alaihi salam da wannan adab da aka kashe kaman sayyidina Hamza ba wanda duk da cewa wasu asar ne wanda wasu suna ganin musu inganta ba an kai to cewa manzo alaihi salam yana cewa idan Allah ya ba mu dama akan su za mu yi kaza da kaza akan su Allah ya saukar da wa'in aqabtum fa'aqibu mithla ma uqibtum bi har zuwa karshe duk da cewa wasu malamai suna cewa sababin saukar ainihin bai rauni to amma dai ala kulli halin ina so in ce akwai mutanen da suka yi ba daidai ba a musulunci amma Allah ya shirye da su Khalid ibn Walid sai da ya musulunta har ma manzo alaihi salam da kansa ya samu suna takobin Allah wahashi ya zo shiga addinin musulunci mu duba irin abubuwan da aka yi Suhayl ibn Amr a lokacin sulhin Hudaybiya shine wato yake magana da yawun mutanen Makka shine sifikan su shine wakilin su da shi aka rubuta taka da yarjejeniya aka ce a rubuta Muhammadu Rasulullahi sai musu yarda ba ayi kaza ba mu yarda ba duk abubuwa ga sunan to amma kuma kowa karshe yazo yi musulunta to saboda haka da irin wannan abubuwan suka iya kasancewa a rayuwa mutum yi addinin musulunci ta'addanci yi musulunci galatsi abubuwa daga baya kuma Allah ya sanya shari'a a cikin zuciyarsa saboda haka in ma zaka wata abin nan wata baka wata addu'a da kake gani mai nauyi shi wato wane ya takura wa musulunci Allah idan mai shiriwa ne Allah ka shirya shi in ba mai shirya bane Allah kai mana maganin sa ballantana shi anan abin da ake rubuta saboda wani abu da ya faru tsakanin shi da shi kaga ashe maslaha sai nafsiya su wanda annabawa da suka yi bakar addu'a ma akan wayansan mutane ba wai dan maslaha bace tasu ta kankin kansu maslaha sai ta musulunci mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam shin dan Allah watan ramadan dukan aljannun duniya ake daurewa ko dai akwai wadanda ake barin su nayi wannan tambaya ne bisa ga wata yar uwata tana da aljannun boye na kasa ganewa har zuwa ga Ramadan ya kai ya kawo suna zuwa to mun fada cewa ana daure kangararru bijirarru na aljanu a cikin wata Ramadan hadisin ya nuna ba kowane aljanu ake daurewa ba dai kenan abu na biyu yadda hadisin ya nuna mana ana daure waɗannan aljanu ne domin kada su cutar da mutane akan harkar addinin su musan aljanu shedanin su suna takurawa mutane a kauda hankalin mutum daga da'a a karkatar da shi zuwa ga sabon Allah a zuga shi yin abin da ba daidai ba saboda mun faɗa mun maimaita suna gudana wa dan adam ba gudana jini to wannan abubuwan za su kawo cikas ga mutum lokacin da wutar Ramadan ya shigo wanda ake so a jajirce a yi da'a to irin waɗannan sai ya zama ainihin ana daure su domin mutum ya samu dama ya da'a ga Allah ya ibada ya bi Allah kaga kuma abinda tambayar ka take nunawa waɗannan wayansu aljanu ne wanda suke cutar da lafiyar yar uwarka ba lallai bane bai zama wanda suke cutar da lafiya sa daga cikin wanda ake daurewa duk da akwai wanda za su cutar a addinin can kuma a lafiyar can to amma dai kangararru bijirarru to wannan sune hadisi ya nuna ana daurewa wannan shi kuma ke ta assalamu alaikum malam tambayar dai akan darasi na 15 ne malam yayi bayanai sosai akan falalar sallar jami'i musamman wannan watan tambaya ta ita ce shin a yanzu halin da ake ciki na annobar corona wasu suna zuwa jami'i wasu kuma ba sa zuwa shin wanne yafi dacewa to idan muka duba ba kowane jihohi bane suka hana zuwa jami'i misali ni na san jihar mu ta Kano ana zuwa jami'i ma'ana ana yin jami'in salloli biyar tarawihi dai shine umarnin sarkin musulmi ya shafi kowace jiha to amma da ni na san Kano ana zuwa salloli na jami'i haka nan irin su Jigawa duk ana zuwa sallolin jami'i da irin suka tsina a sanina to anan kaga zaka je kai jami'in ka na salloli biyar tare da ainihin masallata in yaso shi sallar tarawihin da aka ce a dakata sai ka je gida kai da iyalanka ko kuma ainihin kai kadai ko abin da ya kama da haka dan mun faɗa cewa magabata ana zaman lafiya ma akwai wanda suke ba da fatawa musamman mazhabar maliki akwai wanda suke da ra'ayin kai sallar ka ta isha'i a masallaci ka koma gida kai sallar ka ta dare yafi ainihin samun natsuwa yafi samun wato ainihin duk abin da ake so ga sallah in mun kalli sallolin mu na masallaci gaskiya ba duka masallatai ake samun natsuwa ba a samu ruku'u da ake so a dace sujudar da ake so addu'o'i a halin sujuda ba sai ake samun wannan ba to amma in mutum zai salla nafila sa gida duk zai wannan ainihin a tsanake domin sallah ta samu natsuwa da dukkan abin da ake so na sallah adadi kadan yafi rakawoyi barkatai wanda babu cikakken natsuwa a ciki to abin da nake so in ce tunda ba kai ne ka zabi ka zauna gida ba wani umarni ne to ka kaddara ma a ce an hana sallar jami'in gaba daya saboda wani umarni na sama hadisi ya nuna duk wani mutumin da yake abubuwa na lada sai wani uzuri ya hana shi ya yi daga cikin uzuri shine wannan doka wanda shugabanni za su bada to Allah zai ba mutum cikakkiyar lada su kaman yi wannan saboda haka yanzu idan baka samu kai jami'i a masallaci na tarawihi ba idan akwai yalwa a gidanka wanda zaka iya zuwa kai da iyalai ku jami'in ku to shi kenan sai ku jami'in ku da tarawihi in babu wannan damar da yalwan to kowanne daga cikin ku ya sallar sa tana fi da gurgudan wanda zai iya a farkon dare yayi wanda zai iya a tsakiyar dare yayi wanda kuma zai iya a ƙarshen dare yayi kada dai ya zama an fasa dan mun faɗa a wannan lokacin wani dama kirsi yake jira mai so ya kuka ne aka jefe shi da kashin awaki dama shi sallar tarawihin ta zama masa karfan kafa yana ganin kawai an hana shi sakat to ana wannan din sai to shikenan an hutar da shi a'a jami'i ne aka ce kada ayi a masallaci ba a hana sallar tarawihi a gidanka ba a gidanka zaka iya zuwa kai sallar ka kuma da fatan Allah zai baka cikakken ladanka kuma mun ma faɗa mun maimaita cewa falalan sallar nafila a gida ta fi ta masallaci in ba in hali na ramadana ba mai tambaya ta ƙarshe ce assalamu alaikum malam menene halaccin yin ludo da matasa suke a wannan lokaci ina da lokacin da muka je ƙarshen littafin mu na iziya mun karanta maganganun malamai wanda suka nuna wato ainihin rashin dacewar duk wani wasa wanda zai ɗauke hankalin mutum wani wasan ya dauke hankalin mutum daga nafilfilu masu tsada na lada kaman karatun alqur'ani zikirin Allah duk irin wannan abubuwa ya zama kawai mutum bai yi ba to wannan aƙalla ka ce mutum yayi maka ruhi amma idan wasa zai kai ya dauke hankalin mutum daga sallar farilla ko kuma sallah a cikin jami'i to wannan wasan ma ya kai matsayin haramu saboda haka ya danganta ya lido din yake kuma mun faɗi ma sharadin karhanci idan babu shata a ciki ko kuma babu koya wa mutum hanyar da zai shata duk wani wasa da zai koya wa mutum tsallakawa zuwa ga haramun to shi ma wannan wasan koda asalinsa ba haramun ba ne amma wasila ce ta mutum ya kai ga haramun to shi ma ya riga ya zama haramun amma idan ba zai koya wa mutum haramci ba sai dai kamar yadda muka faɗa akwai ɓata lokaci da shiririta da rashin yin nafilfilu da wasu abubuwa masu amfani to aƙalla ce makaruhi ne amma har in ya kai ga barin sallar jami'i ko kuma barin sallah akan lokacinta to wannan ya zama haramun dole ne a lisance shi to ina ga za mu dakata akan waccan tambaya mu cigaba da darasinmu na yau muna cikin dai wannan majalisi da muka faɗa na 11 wanda yake magana akan laduba na musahabi ga mai azumi malam yace wayan bagi an yad'u wa inda fitrihi bima ahab ya kamata mai azumi yayi addu'a da abin da yaso yayi addu'a da shi a lokacin bude bakin sa fa fi sunan ibn majah a cikin sunan da ibn majah عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال منذ إرادة أمين تلك الله سكارة تبتع قريش ياتي إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد للم أزمي ينا دعوة الدعاء ألوك تنبو لباكنسا وتبع ذا أما يدعي تبع يتي قال في الزوائد إسناده صحيح يتي إسناد وانا حديثي إن كانت تتيني توانا دعكتي إن للصائم إن فطره دعوة لا ترد للم أزمي ينا دعا دعا دباء ما يروى اللوك شمبو دعا كنسا الدعاء من أزمي كلا بيوتي akwai addu'a ta kowane lokaci daga ɗaukar azumi har ya zama ya aje shi ma'ana kamar yanzu da muke magana mutum ya zo ya ɗaga hannu a matsayin sallar azumi addu'an Allah ka bani kaza ko ka yayi mun kaza ko bayan yayi wata sallar nafila ko bayan wani karatun Qur'ani to ana sa ran wannan addu'o'i karbabbu ne tun daga ɗaukar azumin sa har zuwa shan ruwansa ko kuma a'a ita addu'ar ke bantacciya ta bayan ya riga ya sha ruwa to ita ma wannan addu'a ce da ake sa ran Allah zai karba to anan abinda kullum muke maimaitawa cewa la turaddu ba za a mayar da su ba ba za a mayar da wannan addu'a ba ba shi yake nuna abinda ka roƙa na Allah ba ni kaza ko ko Allah yayi mun kaza nan take yake mutun yaga wannan ba shine manufar ba mun sha fada irin wannan munasaba Allah zai karba addu'arka ta ya baka kaza ko yayi baka kaza in tai baka kazan ne Allah ya san akwai abin da yafi muhimmanci sama da abin da ka roka Allah sai baka wannan abun wanda shi zai fi maka amfani kila kudi kake ta roko shi kuma Allah yana so ya baka tabbataccen imani tunda shine zai tsira shi da kai a lahira kuma Allah ya san kila kudi ya kawo maka cikas to kana ta addu'a Allah ya baka kudi ba kudi shi kuma Allah sai baka imani wanda zai karfafe ka wajen bin Allah sai kaga cewa kaman ba a baka ba shi an baka abin da yafi wannan abin da ka roka ko kuma akwai wasu abubuwa wanda Allah san idan ya kare ka daga wannan abubuwan to zaka samu kyakkyawan yanayi na rayuwa Allah sai ya ki baka wancan abin da kai ta roko sai ya kare ka daga wayansu bala'o'i daga wayansu musibu kuma wannan shi bi maka alkhairi akan wancan abin da kake so ko kuma akwai abin da kake ta roko Allah ya yaye maka kuma shi Allah yana ta baka lada ta hanyar wannan kila akwai rashin lafiya wanda yake damun kai na takura maka kuma shi Allah yana so ya maka kafara wayansu laifukan ka ta wannan rashin lafiya to sai ka kana ta addu'a kaman Allah bai karba maka ba dan kai baka je yadda kake so ba alhali wannan yafi yanzun maka alkhairi muna sanar da hadisin wata mata take farfadiya ta zo ta siya ma'aikin Allah kai mun addu'a Allah ya yi mun farfadiyan nan yace to ko zaki yi hakuri walakil janna ya zama Allah ya baki aljanna akan wannan damuwa tace kwarai da gaske to amma ina so ya ma'aikin Allah kai mun addu'a duk lokacin da farfadiyan nan za ta kasance kada ya zama tsiraici na yayaye kada ya zama na tsiraita tunda farfadiya za ta zo mutum a ko'ina a cikin mutane ne akan hanya ne a gida ne a waje ne za ta yi zuwa koyaushe manzo Allah ce to an yi miki wannan addu'ar kaga anan ashe daga cikin rashin lafiya akwai wacce Allah zai jarabi mutum da ita dan ya bashi aljanna to kada mutum ya gaira ta addu'a Allah ka yaye mun kaza ka yaye mun kaza ga shiru akwai abin da Allah ya tanada masa ko kuma ya zama akwai wani matsayi a lahira da Allah yake so ya kai mutum kuma aikin sa ba zai kai shi ba to amma dai wannan abin da yake ta roko a bashi da aka ki bashi wannan zai sa Allah kai shi wannan matsayin ko abin da yake ta addu'a Allah ya yaye masa Allah bai yaye masa ba zai sa Allah kai shi wannan matsayin to duk wani abu zai iya faruwa saboda haka dai la turaddin da manzo Allah ya faɗa haka ne sai dai ta wuce fuska sai hakan za ta kasance Allah shine ya sani to sai yake cewa وروى أبو داود عن معاذ بن زهرة مرسلا ومرفوعا كما أبو داود يا رويت حديثي دق معاذ بن زهرة wanda kuma hadisi ne mursal kuma ya daga shi zuwa ga manzo Ali sallallahu alaihi wasallam idan muka ce hadisi mursal shine wanda aka sariyar da sahabi ba ambaci sahabi ba in muka ce hadisi marfu'i wanda aka danganta zuwa ga manzo Ali sallallahu alaihi wasallam ko inganta ko bai inganta ba yace kana idza afutar ya kasance idan ya sha ruwa manzo Ali sallallahu alaihi wasallam kenan ya kula yana cewa Allahumma laka sumtu ya Allah saboda kai nayi azumi wa ala rizqika afṭartu kuma akan arzikinka nayi bude baki to nan mai talihi sai ya ce Mu'adh bin Zahra tabi'in shi Mu'adh bin Zahra tabi'i ne ma'ana ba sahabi ba wasaqahu ibn Hibban wato ya wasaqa shi cewa mutum ne amintacce sai ya ce fal hadithu dha'ifun li irsalihi shi hadisin dha'ifi ne saboda hadisi ne mursal daga cikin wato kashe-kashen hadisi masu rauni duk lokacin da tabi'i ya zama ya san yadda sahabi ya faɗa kai zai ce manzo Allah ya ce kaza to gaskiya akwai alamar tambaya ta yiwu ba gun sahabin ya ji ba kila gun wani tabi'in ne dan uwansa wanda shi ya ji kila ga sahabin kuma shi tabi'in ya zama ainihin mai rauni ne to saboda haka wato sai shi sa hadisi ne mai rauni yace lakin lahu shahidun to amma dai yana da wani hadisi da zai zama shaida akan sanin kalmafa shi rubbama yaqwa bihi sai ya zama ya karfafa ta hanyar sa to shi dai wani hadisi saboda irsali malaman hadisi suna cewa hadisi ne mai rauni sai ce walahu min hadisi ibn umar radiyallahu anhuma anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza afṭar kuma Abu Dawud ya rawaito hadisi daga Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam cewa idan Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa ya kula sai ce zahaba zama'u kishi ruwa ta tafi wa mutallatil uruqu jijiyoyi sun jika wasabatul ajru insha Allah kuma lada ta tabbata in Allah ya so. To wannan ita ana yin ta ne bayan an sha ruwa, bayan mutun ya ci abin da Allah ya hore masa na dan dabino, ko kuma in ma babu dabinon ya sha ruwa, to lokacin da ya sha ruwa lokacin ne za a ce jijiyoyi wato anifin sun jika. Kuma dai a wannan gaba kaman yanda muka faɗa a jiya, ko abin da ya kama da ka lalle mu dinga kaffa ta abin da muke buɗe baki da shi. Binciken masana ya nuna duk mutanen da suke yin buɗe baki da ruwa mai tsananin sanyin nan, to suna cutar da lafiyar jikinsu ba ta wasa ba. Kuma gwaji ya nuna kai da kanka ka gwada duk lokacin da kai buɗe baki da wani abu mai sanyi, za ka wuce irin kasala a cikin jikinka. Me yake sa kasalar? Domin shi ɗan adam jikinsa jiki ne mai ɗumin gaske, jiki wato yana da wani zafi a cikinsa. To duk lokacin da ka ci wani abinci ko ka sha abin sha, to su na'urorin da suke wato aiki akan abinci za su yi kokarin canza shi ya zama yadda yanayin jikinka yake. To lokacin da mutum ya sha wannan ruwa mai sanyi, na'urori za su yi ta kokarin sai sun dumama wannan ruwan ya koma kaman yadda yanayin jikin mutum yake. To wannan shi ne yake gajiyar da su, ya wahalar da su, sai mutum ya dinga jin kasala. Kuma bi tajriba, duk mutumin da yake yawan buɗe baki da abu mai sanyi, musamman bayan azumin nan ya wuce, shi yafi kowa kasala da ciwon gaɓɓai da dukkan ainihin lalurori wanda suke ainihin na jiki. Saboda haka ya kamata mu dinga daurewa ana yin buɗe baki da abu mai ɗan dumi-dumi. In ma mutum ba zai yi buɗe baki da abu mai dumi ba, to yi buɗe baki da aƙalla ruwan da za ka ce ba sanyi ba zafi. Ma'ana ruwa ne ga magarin ruwa na fiya wata ko na burgazi ko abin da ya kama da ka. Amma dai wannan sanyin yana cutarwa ba wai ƙarama ba. Sai fi wamin adadi siyabil musahabba, yana daga cikin ladubban azumi wanda aka so, kasaratu liƙira'ati wa dhikri wa du'a'i wa salati wa sadaka. Mutum ya dinga yawaita karatun Alƙur'ani da ambatan Allah da addu'o'i da salloli da kuma sadaka. Wannan ana so mai azumi ya dinga yawaita su ko wani bangare daga cikin su. Wa fi sa ibn Khuzaima wa ibn Hibban, ibn Khuzaima da ibn Hibban sun rawaito hadisi anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala, manzo tsira da amincin Allah su karanta mata a gare shi, yace salafatun la turaddu da'awatuhum, jinsi uku na mutane ba a mayar da addu'ar su. Na farko as-sa'imu hatta yufṭir, mai azumi har zuwa lokacin da zai zamo ainihin ya sha ruwa. Kunga wannan shi ya nuna ashe addu'a ta mai azumi duk wani sa gaba daya, dan an ce hatta yufṭir, har zuwa lokacin da zai sha ruwa. Ma'ana duk lokacin da zai addu'a ana sa ran Allah zai karba masa. Kuma dai mun yi bayani akan cewa me ake nufi da ba za a mayar da wannan addu'a ba. Yace wal imamul adil, da kuma shugaba wanda yake adali. Imamul adil kada ka wulla shi zuwa ga shugaban kasa kadai ko gwamna ko sarki. Kai kanka a wajen iyalanka ana bukatar ka zama mai adalci, a matsayinka na malami a wajen almajiranka ana bukatar ilimin ka zama mai adalci. Saboda haka duk wanda ya jagoranci wa'insu to ya zama imam wato ainihin a wajen su. Sai yace wa da'awatul mazlum, da kuma addu'ar wanda aka zalunta, yarfa'uha Allahu fawqa al-ghamam, Allah zai daga wannan addu'a saman gajimare. Wa tuftahu laha abwabu sama, kuma za a bude mata kofofin sama. Wa yaqulu ar-rabbu, Allah da kansa zai ce wa izzati wa jalali, ina rantsuwa da buwayata da girma na, la ansurannaka walau ba'da hin, zan taimaka maka koda bayan wani lokaci ne. Ma'ana duk mutumin da aka zalunta ba da hakkinsa ba, aka kwace masa wani abu ko kuma aka yi masa wata cutarwa ko aka yi masa wani yarfi, duk dai wani abin da yake dangin zalunci, aka zalunci mutum, ba sharadin sai yayi alwala, ba sharadin sai yayi wata sallah, kowane hali yake daga hannu shi, ya Allah ka bi min haƙƙi na, to Allah zai faɗi wannan yace ina rantsuwa da buwayata da girma na, zan taimaka maka koda bayan wani lokaci ne. Nan da yace walau ba da hin, wato ya nuna Allah ya bar abun a buɗe, a iya zalunta ka a danne haƙƙinka, kaga kana ta addu'a shiru to amma ba a nan duniya ne zaka ga sakamakon taimakon da kake so ba karshe sai lahira tayiwa a duniyan ne amma sai bayan wayansu watanni ko sai bayan wayansu shekaru amma dai alƙawarin Allah gaskiya ne babu canji a cikin sa wannan hadisi Imam Ahmad al-Tirmidhi suka rawaito shi yace wa fi sahihayn min hadisi Ibn Abbas yazo a cikin Bukhari da Muslim daga hadisi Ibn Abbas radiyallahu anhuma Allah ya kara masa ya dace da mahaifinsa kala yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya kasance shine mafi kyautan mutane shine mafi bayarwa a cikin mutane shine mafi alkhairi a cikin mutane wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril yace kuma ya kasance lokacin da yafi kyauta da ainihin wato ruwan alkhairai shine a cikin watan ramadana lokacin da malaika jibril ya zo masa fa yudarisul qur'an sai ya mudarasan alqur'ani tare da wato ainihin manzo alaihi salatu wassalam sai ce fa da rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine yalqahu jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala manzo alaihi salatu wassalam yayin da malaika jibril ya zo masa to yana wato ainihin kyauta yana bada alkhairai kuma shine mafi kyauta sama da sakakkiyar iska wacce take kadawa ko ina ma'ana manzo alaihi salam zai bada gaba da baya dama da hagu ya dinga wato anta alkhairi yana bada shi ta ko ina wato ainihin musamman a wannan hali yace wa kana juduhu sallallahu alaihi wasallam kuma shi kyautayi na manzo alaihi salatu wassalam ya kasance yajma'u anwa aljudi kulliha ya game dangogin kyauta da alheri dukan su min bazaril ilmi na bada ilmi ya yada ilmi ya sanar da shi yayi kyautarsa wan nafsi da kuma taimako da gangan jikinsa alaihi salatu wassalam wal mali da kuma dukiya da Allah ya bashi duk zai wannan lillahi azza wa jal saboda Allah mabawai madaukaki fi izhari dinihi a wajen taimakon addinin Allah wa hidayati ibadihi da shiryar da bayin Allah wa isalin nafi ilaihim da isar da amfani zuwa gare su bi kulli tariqin ta kowace hanya min ta'limi jahilihim ta hanyar sanar da ainihin jahilinsu ma'ana wanda yake jahili manzon Allah ya zamo ya ilmantar da shi ya san da shi wa qada'i hawa'izihim da kuma biyan bukatunsu wa yata'ami ja'ihim da ciyar da mayunwatansu sai ce wa kana juduhu yatada'afu alherin manzon Allah da siyar wasa yana nan nunkuwa fi ramadan a cikin watan ramadan me yasa li sharafi waqatihi saboda darajar wannan lokaci na ramadan wa mudha'afati ajrihi da kuma yanda Allah yake nunnun kalada a cikin watan ramadan wa i'anatul abidin fihi kuma domin ya taimaka wa masu ibada a cikin watan ramadan ala ibadatihim akan wannan ibada ta su ma'ana manzo alaihi salamu abin da yasa yafi nunnun ka alkhairi saboda wayannan fuskoki da ainihin aka fada na farko watan ramadan lokaci ne mai daraja kuma lokaci ne da Allah yake nunnun kalada kuma don manzo Allah taimaka ma wanda za su tsayu da ibada a cikin wannan watan don su samu garabasan da ake samu sai kitabu wal jam'i bainas siyami wa it'amit ta'am kuma domin manzo Allah ya hada tsakanin yin azumi da kuma ciyar da abinci wa huma min asbabi dukhulil janna saboda wannan suna daga cikin sabubba na shiga aljanna wato a ce ka hada dangogi bangarori na ibada kana wannan ibadar kana yin waccan saboda haka sai malai yake cewa fi sayyi muslim ya zo akin sayyi muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga sai na abu hurairah Allah kara masa yadda annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam qal yace manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace man asbaha minkum al-yawma sa'iman wato wata ran manzo Allah yana zaune a cikin sahabbansa sai ya tambaye su yace wane ne yawa yi gari yana mai azumi yau a cikin ku fa kana abubakar ana sai da abubakar sai yake cewa ni ne na waye gari ina azumi kana sai ya ce fa man tabi'a minkum al-yawma janazatan wane ne ya raka gawa yau a cikin ku قال أبو بكر أنا سيدنا أبو بكر يتنيني يا مأيكين الله قال سيدنا فمن أطعم منكم اليوم مسكينا كوانيني وانكم يتيد ببقاتي أولا ونين قال أبو بكر أنا سيدنا أبو بكر يتنيني يا مأيكين الله قال سيدنا عليه السلام يتي فمن آد منكم اليوم مريضا كوانيني يتي دوبير مرا لافيا أيو قال أبو بكر أنا سيدنا أبو بكر يتنيني يا مأيكين الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سيمن زن الله سيرا دا امينتك الله سكالة تبتع غريش يتي مجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة باب وند ونن أيوكا زاسو هدو أتتلد شي فاتي سياشي غال الجنة ونغ سيدنا أبو بكر ونن لو ونن وني يا تاشينا عزمي يا لك غاوة يا تيدا ميوم وشي sannan kuma wato ainihin ya ziyarci marar lafiya ya je dubiya to ashe wannan shike nuna idan ibadodi suka hadu a wajen mutum yana samun wani tagomashi da matsayi a wajen Allah shi yasa manzo alaihi salatu wasalam ya kasance yana wannan abubuwa da muka faɗa na dangin ibadodi musamman a cikin watan azumi sai malai yace wa min adabi siyamil mustahabba yana daga cikin ladubban azumi ko mai azumi wanda suke na mustahabbi an yasa hadira sa'imu qadara ni'matillahi alaihi wato mai azumi ya bijiro a cikin zuciyarsa ya halarto a cikin ransa da girman ni'imar Allah akan sa bisiyami ta damar wannan azumi da ya bashi haythu waffaqahu lahu yayin da Allah ya datar da shi gashi shi yana yin azumin wayassarahu alaihi kuma ya saukaka masa gashi yana yin azumin hatta atamma yawmahu har ya zama ya dauki azumi tun daga asuba har ya kammala shi zuwa faduwar rana wa akmala shaharahu kai har ma Allah ya bashi dama ya kammala watan sa sai ce fa inna kaseeran minan nas domin da yawa daga cikin mutane kuri musiyama su an haramta musu yin azumin imma bi mautihim qabla bulughihi ko dai su mutu kafin ma watan azumin yazo kamar yadda muka faɗa muka maimaita wani sai ana gobe za a tashi da azumin Allah zai karbi rayuwarsu wani ta hanyar rashin lafiya wani ma ainihin ba wata rashin lafiya tare da shi wani kuma sai ya fara yayi dai Allah ya karbe shi wani yayi biyu Allah ya karbe shi aw bi ajzihim anhu ko kuma saboda gajiya wasu ba za su iya ba rashin lafiya ne wata matsala ce ta sa ya gajiya ba zai yi ba kaga wannan ladar ta yi masa fauci aw bi dalalihim wa iradihim an al-qiyam bihi ko kuma saboda batar su da bidire wasu daga azumin wasu ba sun ki musuluncin gaba ɗaya ba lantana magana azumi to kai Allah sai sa ka musulmi ya baka dama kuma kake yin azumin kamar yadda ake bukata to ashe kaga dole ne ka gode ma Allah yace falyahmadi saimu rabbahu lalle ne mai azumi ya gode ma ubangijinsa ala ni'matis siyam a bisa wannan ni'ima ta azumi allati hiya sababun limaghfiratiz dhunub wanda wannan azumi da dan adam zai yi sababi ne na gafarar zunubai wa takfiris sayiat da kuma kankare wato ainihin munanan ayyuka wa rifa'atid darajat da kuma daukaka darajoji a wajen Allah fi darin na'im a cikin gida na ni'ima shine aljanna bijwarir rabbil karim mutun ya zama makoci ga ubangiji mai karamci wannan ba kalmar daraja bane malam yace ikhwani ya ku yan uwana ta'addabu bi adabis siyam kulla dabtu da ladubba na azumi wa takhallu an asbabil ghadab kuni sanci sababba da suke dawo fushin Allah wal intiqam da kuma wato ainihin yin ramuwar gayya wa tahallu bi awsafis salafil kiram kuyi kwalliya kuyi ado da sifofin magabata managarta masu daraja ma'ana kuyi kokari kuyi koyi da irin halayensu idan Ramadan ya shigo fa innahu domin yadda lamarin da sha'anin yake lan yusliha akhir hadhihi al umma babu abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma illa ma aslaha awwalaha sai abin da ya gyara farkonta min al-fa'ati wa jinabil asab nabin Allah da kuma nisantar zunubai wato wannan ka'idojin su ne ginshiƙai na gyaruwar dan adam shi kankin kansa da ma zamantakewa ga baki daya lazim tarbiyayya ga Allah ta hanyar aikata umarni da kuma nisantar saban Allah duk mutanen da suka yi daraja a wajen Allah suka karbo a wajen Allah ta hanyar wani abubuwan ne guda biyu duk mutanen da suka zube kimarsu ta zube suka zama wanwar a wajen Allah to ta hanyar rashin kula da wannan ne rashin aikata umarnin Allah da rashin nisantar hannun Allah subhanahu wataala قال ابن رجب رحمه الله ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى يسي الصائمون على طبقتين سوما سأزمي متاكي بيوني إحداهما ليدك تنوان متاكي من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى متمن ديني سنتي أبن شنسا دي أبن شنسا دي شعو الساء saboda Allah subhanahu wa ta'ala yarju indahu iwada zalika fil janna ya zamo yana neman wato musanyan wannan abun a aljanna kamar yanda na faɗa na maimaita kada ka taba daukar azumi wata al'ada sai dai da ba ainihin mun saba al'adar garin mu al'adar gidan mu da an ce an ga wata zamu tashi da azumi ma'ana ba neman kusaci da Allah subhanahu wa ta'ala ba ba wai dan mutun ya samu ladan Allah ya daraja a wajen Allah ba a'a saboda haka ana ibnu rajab yake cewa su masu azumi wannan shine kashe-kashen su akwai wanda ya bar abincin sa ya bar abin shan sa ya bar sha'awar sa saboda Allah saboda yana neman musayyan wannan aljanna malam yace fa hadha qad tajara ma Allah wa amalahu to wannan yayi ciniki ne tsakanin shi da Allah kuma yayi mu'amala ne tsakanin shi da Allah Allah ya ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna hazza qarshan aya ma'ana duk lokacin da mutum yayi abubuwa da Allah yake kuma saboda Allah idan ne sanci abubuwan da Allah ya hana kuma saboda Allah to kaman kasuwanci yake tsakanin shi da Allah kamar yana cewa Allah na sayar maka kamar Allah yana cewa ni ma na saya wallahu la yudhi'u ajra man asana amala Allah kuma baya tozantar da ladan wanda yake wata aiki wala yakhibu ma'ahu man amalahu kuma duk mutumin da yayi mu'amala da Allah ba zai taba tabewa ba duk wanda ya mu'amalanci Allah da abinda Allah ya shar'anta to wannan ba zai tabe ba bal a yarbahu a'zamar ribhi wannan zai ci riba mafi girman riba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin manzo alaihi salatu wassalam ya ce ma wani mutum innaka lan tada'a shay'an ittika Allah kai ba za ka bar wani abu ba saboda jin tsoron Allah illa ataka Allah khairan minhu face sai Allah ya baka mafi alkhairin wannan abu ka'ida ce wanda malamai suke faɗa wala Allah ma ko wani hadisi yazo da wannan lafazin cewa man taraka shay'an lillahi aw wadahu Allah khairan minhu duk mutumin da ya bar wani abu saboda Allah to shi kuma Allah sai ya bashi mafi alkhairin wannan yanzu mutum yana so ya ci abinci wani ma Allah ya hore masa kalolin abincin kuma a lokacin da yake so ya cin sai ya hakura to Allah sai ya canza masa abincin da yafi wannan abincin nasa yana so ya sha abin sha ga kishirwa ya bari saboda Allah to Allah sai ya canza masa mafi alkhairin wannan abin shan nasa mutum yana da iyali yana so ya kusace su amma kuma saboda Allah ya hana a lokacin da ake azumi sai ya nisance su to Allah sai ya canza masa mafi alkhairi sama da wannan abubuwa da ya bari wannan sunna ce ta Allah wannan aiki ne na Allah mutum yana ganin abubuwa ga sunan wato me zaka iya cewa available na sabon Allah ba wanda yake kallon sa sai Allah da zai shafa mai idan sa toka yi wannan abun babu wanda ya gani sai Allah amma tsoron Allah sai hana shi to Allah sai ya canza masa wannan abun kuma wannan kalma ce mai fadi kada ka takaita ta a azumi kawai duk wani abu na rayuwa na sabon Allah wata dukiya ta haramun da mutum ya samu damar da zai ci wannan dukiyar wanda Allah kawai ke kallon sa kuma ga bukatar ga yunwar ga talaucin ya hakura ya kyale wannan dukiya ta zo masa ta inda babu wani hajar babu wani abin da ya sha makance ta amma ya kure ba wannan to wallahi Allah sai ya canza masa mafi alkhairin wannan ko dai a duniyar sa ko kuma ainihin alahirar sa misalai irin wannan suna kasancewa wata ikinsa da dai ruwa da zan fada ko ni bawan Allah da ake farin kissar sa ya taho yana ya zo aikin haji shekaru irin wa'ancan aru-aru da suka wuce kawai sai ya tsinci wani abun wuya na zinari mai tsananin tsada babu wanda ya ga lokacin da ya tsinci wannan abun ya tsinta yana komawa sai da ana cigiya duk wanda ya tsinci abun wuya iri kaza to da Allah mai shi yana cigiya duk da talaucinsa da bukatarsa ya je kai wannan aka bashi lalle tsintuwa ne karba shikenan wannan abu ya ma wuce har ya manta mutum ne ɗalibin ilimi shikenan wata rana ya fita irin yadda muka san cewa masu neman ilimi za su tafi garuruwa to yana cikin tafiya suna cikin jirgin ruwa nan ya samu matsala ko dai ya karo da wani abu ya dare to sai ya zama Allah ya kaddara mutumin nan ya makale a wani allo daga cikin allonan jirgin ruwa har ruwa ya wulla shi wata gaba garin da bai sani ba yana zuwa mutane suka ganshi suka fito da shi shikenan suka bashi wurin zama Allah ya taimaka sai suka ga cewa ashe ɗalibin ilimi ne ashe malami ne suka ga cewa to su kayan su ya tsike akan kaba suka ci gaba da mutunta shi da karrama shi suka bashi wurin zama ya ta ilmantar da su to shikenan da ya samu tsawon zama na wasu kowatanni ko wasu lokuta sai ya ba su uzuri ce to shi gaskiya zai dawo gida zuwa iyalansa suka yi masa magiya da Allah ya kure ya zauna ya ce ai shi gaskiya yana so zai koma gida ma ya aure suka ce to kai hakuri akwai yar mafi alherin mu za mu aura maka ita babanta mutumin kirki ne kuma mai kuɗi ne Allah ya masa ainihin rasuwa aka aura masa wannan yarinya nagartacciya shikenan da amarya ta tare sai ya ga wani abun wuya kyakkyawa ainihin auyarta sai ke cewa kai wannan abun wuyan naki da na kalla sai ya tuna man wani abun wuya da na tsinta a shekara kaza da naje aikin haji kuma aka zo ana tafiya na bayar sai ta ce Allahu akbar wani Allah ma shi ne saboda babana yake cewa ya ga wani mutumin kirki salihi da bai taba ganin irinsa ba ya tsinci abun wuyan da ya siyo wa yassa kuma ba wanda ya ga lokacin da ya tsinta ya ji ana tafiya ya zo ya bayar aka bashi ladan tsintuwa ki karba sai ce to aini ne kuma dama yadda kissa ta nuna shi wannan mai kuɗi lokacin da ya mutu ita kenan tilo yarsa sai zama ita ce ta gaji rabin dukiyarsa saboda haka wannan bawan Allah ya aure ta kuma ya zama wannan dukiyar da ta gada suna mora shi da ita shikenan sai ta haifa masa ƴaƴa in ban manta ba biyu yaran nan ba su dade ba sai ya zama ainihin ita ba ta tara su ma suka rasu sai ya zama dukiyar nan da ta gada ga baki daya yanzu shi wani miji shine zai gaje ta yanzu gashi ya gaji abun wuyan ya gaji dukiyar da bai sani ba banda ladar da Allah zai bashi na dacin rabuwa da matarsa da yayansa to kun ga dan Allah ya bar wancan abun wuyan to gashi yanzu Allah ya bashi abin da yafi wannan to wannan sunna ce ta Allah subhanahu wataala saboda haka anan sai malam yake cewa wannan hadisi Imam Ahmad ne ya fitar da shi sai ce fa hadha sa'im wannan mai azumi yu'ta fil janna za a bashi a cikin aljanna ma sha Allah min ta'amin wa sharabin duk abinda Allah ya ga dama bashi da abinci da abin sha wani sa'in da mata qala Allah ta'ala Allah ya ce kulu wa sharabu ku ci kuma ku sha hani'an da kwanciyar rai a natse bima aslabtum fil ayyamil khaliya saboda abinda kuka gabatar na kwanaki da suka shude ma'ana yanzu ɗan aljanna ana ce musu ku ci komai ranku a kwance saboda abubuwa da kuka yi a kwanakin da sun riga sun wuce qala mujahid wa ghayruhu mujahid ibn jabr da wani sa suka ce nazalat fi sa'imin ita wannan ayar ta sauka ne ma a cikin sha'anin masu azumi wa bi hadisi abdurrahman ibn samura alladhi ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi manamihi. Kuma a cikin hadisin Abdurrahman dan Samura wanda manzo alaihi wasallam ya ganshi a cikin baccin sa, kada yake cewa ra'aytu rajulan min ummati, naga wani mutum a cikin daga cikin mutane daga cikin al'ummata, yalhasu atashan, yana talallage saboda annin ishirwa, kullama da namin haudin muni a wurida, duk lokacin da ya tunkari wani kogi ko wani tafki sai a hana shi a kore shi. Faja'a siyamu ramadan, sai watan azumin ramadan yazo, fasaqahu wa arwahu, ya shayar da shi ya kore masa ishirwa. Wannan hadisi Imam Tabarani ya fitar da shi, malam yace ya kawo ya ko mutane ala khatiba hadha shahr ila rahman, yanzu ba wanda zai nemi auren wannan a wajen Allah, ma'ana malam yana nuna kaman watan ramadan wata mata ce kyakkyawa wanda ya kamata mutum ya nemi aurenta a wajen waliyinta, ma'ana kenan yana nufin kaman idan kai watan ramadan kai shi yadda ya kamata to kaman ka aure wata kyakkyawan mata. Yace ala ragiba hadha ala ragiba fi ma a'adda Allah, yanzu babu wani mai kwadayi ga abin da Allah ya tare da lifa'ina ga masu da'a fil jinan a cikin aljanna. Sai wani rajas yace man yurid mulkal jinan, duk mutumin da yake nufin ya samu mulki ma'ana mallaka gidajen aljanna, fal yada anhu tawani, to lalle ya nisanci nawa da jinkiri da cewa sai an jima sai gobe sai bade. Wal yaqum fi dhulmatil layl, ya tashi a cikin duhun dare, ila nuril qur'ani, ya zuwa hasken karatun alqur'ani. Wal yasir sawman bi sawmin, ya sadar da azumi da azumi, inna hadhal aisha fani, yace rayuwar duniya mai karewa ce. Innamal aishu jiwarullah, yace rayuwa fa ita ce makautaka da Allah, fi daril aman, a gida na aminci shine aljanna. Sai yake cewa at-tabaqatu thaniyatu min as-sa'imin, bangare na biyu daga cikin bangarorin masu azumi, man yasumu fi dunya amma siwallah, wanda zai yi azumi a duniya ma'ana ya kaurace da dukkan abin da ba Allah ba. Fa yahfazu ar-ra'sa wa ma hawa, ya kiyaye kai da abin da kai ya kunsa, ma'ana ido yana cikin kai, baki yana cikin kai, kunne yana cikin kai, ba zai je kokarin ya gano abin da Allah yana a gano ba, ba zai je sauraron abin da Allah yana a saurara ba, ba zai je wato ya dinga furta abin da Allah yana a furta ba. Wal batna wa ma wa'a, ya kiyaye ciki da abin da ciki ya tattara, ma'ana ba zai saka wani abu a cikin cikin sa ba sai na halal. Wa yadhkuru al-maut wal bila, ya tuno mutuwa da kuma radaddagewa da tsufa, duk abin da ka mallaka, duk kudin ka, duk sarauta ka, duk kyawun ka, sai ka mutu an binne ka, mutun ya zama tsutsa, ya zama kasa, ya zama babu komai. Wa yuridu al-akhirata, kuma lallai mutun ya nufi lahira, fa yataruku zinatad dunya, sai ya zama ya nisanci wato kawa ta duniya. Fa hadha idu fitrihi, yace to wannan idin bude bakin sa, yawma liqa'i rabbihi, shine ran da zai hadu da ubangijin sa, yawma liqa'i rabbihi wa yawma liqa'a wato rabbihi, shine ranan da zai hadu da ubangijin sa. Sai yace wa farhuhu bi ru'watihi, kuma farin cikin sa zai kasance da ganin ubangijin sa. Sai yace man sama bi amrillahi an shahawatihi fi dunya, duk mutumin da yayi azumi da umarnin Allah, yayi azumi daga sha'awance-sha'awancen sa na rayuwar duniya, adaraka ha gadan, to zai ruski wannan bukatu nasa gobe alkiyama fil janna, a cikin aljanna. Wa man sama amma siwallah, duk mutumin da yayi azumi daga dukkan abin da ba Allah ba, fa iduhu yawmal qa'ihi, to idin sa shine ranan haduwa da Allah. Sai ya kawo aya, Allah ya ce man kana yarju liqa Allah, duk mutumin da yake kaunar haduwa da Allah, fa inna ajalallahi la'at, to ajalin nan da Allah ya sa na haduwa da shi mai zuwa ne, wa huwa sami'ul alim, Allah shine mai yawan ji, shine mai yawan sani. Malam yace ya ma'asharat ta'ibin, ya ku taron masu tuba, sumul yawma, to ku yi azumi yau, an shahawatil hawa, daga sha'awance-sha'awance na son zuciya, litudriku idul fitr, domin ku ruski idi na bude baki yawmal liqa, a haduwa da Allah ma'ana anan malam ba wai yana takaita ma maganar azumi kawai ba a'a kai azumi daga dukkan sabon Allah sai ya zama ranan babbar karamar sallah ka na bude baki shine ranan haduwa da Allah yace Allahumma jammil bawatinana ya Allah kai wa boyen mu ado bil ikhlasi laka da tsarkake komai saboda kai wa sunna amalana Allah ka kyautata ayyukan mu bittiba'i rasulika wato ainifin da bin manzanka wata addubi bi adabihi da kuma da dabtuwa da ladubban sa Allahumma ayqidna min al-ghafalat ya Allah ka farkar da mu daga dukkan wato gafala da rakana wa najjina min ad-darakat Allah ka nesantar da mu ka tsayyantar da mu daga magangarai na halaka wa kafir annan dhunuba was sayiat Allah ka kankare mana dhunubai da kurakurai wa kafir lana wal walidina Allah ka gafarta mana mu da mahaifanmu wa jami'il muslimin da kuma dukkan musulmi alhaya'i minhum wal amwat rayun cikin su da matattu bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahumma wa sallama ala sayidina wa nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.